العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يجمع كتابا أتي قبل كراتم التفسير أيو لاهدي يوم الأحد قوم شاكدا قوات الرملانا هجرات منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة زوا برن مدينة كان دكي كرا دبو ليا دا لريه دو دا أشير دا أربعين دا أكو داي داي وان داي 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 دا قوم شابقي قواتن أفريلو أغريغوريان كالاندا ميلادية النبي عيسى بن مريم عليه السلام أبيت لهم إذا اللي صافين سياتة بطا يو أقوي شكرا دبو بيو دا أشيرين دبيو إذا مبا أمان تابا جيا منفار التفسيري سكين سورة الرحمن أما كافنن أقول أن دفكاو كايم مرايو دا قل عليه دا أقول أن دسكيني من الدعاء إلي دبان دبان kuma wannan aka ce ina neman addu'anka da na al'umma. Allah ya bani haihuwa mai albarka, shi ne mafi alheri a gare ni, domin saboda yanzu ba haihuwan bane. Yadda za a kula da yaran da yadda za a yi training ɗinsu, wannan shi ne didali. Mutane suna da da'awan za su yi ta aure suna haihuwa barkatai, amma ba tare da sun kula da haƙƙoƙinsu ko tarbiyyansu ba. Wannan yana daga cikin abin da yake ƙoƙarin rusa Najeriya. Tunda za ka iya samun mutumin da yake da mata hudu a gidajen haya daban-daban, kuma Allah ta'ala ya kaddara masu haihuwa ne kowace tana da 'ya'ya takwas-takwas. Me yiwu a cikinsu ma akwai wata bazaura sai da ta haifi shida a wani gida, ta zo ta haifa masa takwas, sannan kuma ba mamaki akwai shida a gaba. Gidajensu daban-daban baya iya ɗaukar nauyinsu, amma sai shegen gadara a cikin mutane cewa matansa hudu yana da 'ya'ya kaza. Ya manta da faɗin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'tuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ya manta da wannan, da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati wal maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya manta da wannan, ko ma bai san wannan ba, saboda haka dole ne mu yi addu'a ya'yan da Allah tabaraka wata'ala yake ba mu, Allah ya sa su zama masu albarka, kuma ya'yan da muke samu Allah ya sa Allah ya taimake mu wajen tarbiyyantar da su. Saboda haka kamar yadda aka rubuto anan, lalle wannan addu'a ce wanda take da muhimmanci, a nemi abin da yake da albarka. Idan babu albarka, wallahi gara mutum ya zo duniya ya tafi haka, a barki da rikicin sakiyaki kawai. In ya so da rikicin da ke tsakaninsa da iyayensa, in ya yi musu biyayya kenan, bai musu biyayya ba ya kiga uku. Amma ka je lahira a tambaye ka rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da iyayenka, rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da matanka, rigingimu ko rikicin da ke tsakaninka da ƴaƴanka, sannan da jikokinka, sannan da sauran mutane, makwabta ne, wane ne da sauransu, ya za ka yi? Saboda haka Allah ya ba da haihuwa, kuma Allah ya sa a samu mai albarka. Idan ba mai albarka ba ne, Allah ya canza da mafi alheri. Kuma jaraba wanda ake ciki, Allah tabaraka wa ta'ala ya sauwake. A rayuwa babu yadda za a yi mutum ya rayu ba tare da jarabawa ba. Duniya haka take. In kana son ka samu kwanciyar hankali, shi ne ka tafi lahira. Duman ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن كان سوك هدود الله توفيك جارا هيكينكا دوان ديك سوية هدود الله الله يناسون هدوادشي كما بيد ما بلا ولنسون فلا خوف عليهم ولا هم يزنون. أما إن باك سم هدواد الله توباك رجسيا كودي كي كان رجسكين إن المجرمين في ضلال وسعر كوكما كان تكين كافرين ko kana cikin azzalumai waɗanda suke manya-manyan azzalumai ko ma ƙanana, tunda duka ba alheri ba ne. To Allah ta'ala ya yaye mana damuwan da muke ciki, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Matsalolin da suke faruwa a Najeriya, Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita mana al'amura. Shugabanninmu Allah ya ganar da su, kurakuransu su gyara da kansu, kuma Allah ta'ala ya musu jagorance. Na'am, muna nan cikin suratul Rahman, ko da yake jiya muka shige ta, kuma ina kyauta zaton mun fassara ayoyi kaman guda hudu. Na farko a cikin wannan sura, a yau kuma za mu ci gaba da lissafa irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana a duniya. Kowace ni'ima idan mun lura da ita, ya cancanta mu bauta wa Allah ke kaɗai ba tare da shirka da kafirci ba, kuma ya cancanta mu gode wa Allah ke kaɗai domin shi yake da iko akan kowa da komai, kuma ya cancanta mu san cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne, zai yi takin alkiyama, zai saka ma wanda ya kyautata a nan duniya da sakamako mai kyau, kuma zai saka ma wanda ya munana a nan duniya da mummunan sakamako gidan wuta. Saboda haka idan mun lura da ni'imomin da Allah ya yi mana, ba za mu yi kafirci ba, ba za mu yi shirka ba, ba za mu yi sabon Allah ba, ba za mu yi ta'addanci cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah ba, ba za mu kauce wa darussan da musulunci yake so mu ɗauka ba a tsakaninmu mu ya mu, da kuma tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba, da kuma tsakaninmu da littafin Allah ko littafan Allah da annabawan Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah, sannan tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci shi karan kansa. Don haka shi ne Allah ta'ala ya ce ash-shamsu wal qamaru bi husban.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
وقوله تعالى قال إن الله ملوكك الشمس والقمر بحسبان لأنه رانا جوتا سنتكم حسباني كين سنتفيا للساكن. Wanda yake waɗannan manya-manyan ayoyi ne guda biyu ke sa kawo mana su, aka ce suna tafiya wato bi husbanin suna ta'allaka suna da alaka mai karfi da lissafin su duk da kasancewa kowace halitta a nan duniya da kake ganinta tana tafiya da lissafi tana tafiya bisa tsari ne dun ba abin da yake wato babu wani abu a nan duniya da za a ce baya tafiya bisa tsari sai dai idan tsarin dan adam ne kamar tsarin Najeriya shine kawai yake tafiya a karkace yau idan sun sha ruwan menene wannan ruwan faro in sun sha ruwan faro sai su ce sun canza doka da kaza da kaza ko ba ka bane in an kwana biyu bayan sun ci kaji sun ci kayan marmari sun cika cikinsu sun yi bacci ya ishe su sai kuma su zo su sake ce sun canza doka kaza da kaza da kaza sai ga Najeriya tana tafiya a karkace kusan kowane abu idan ka duba sai ga ba sai ce yake tafiya ba a Najeriya to wannan dan adam ne yake canzawa da kansa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane sai abinda suka canzawa kansa wa kansu kuma akwai tsari na Allah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila a cikin tsarin Allah babu canji in kaga Allah ta'ala ya canza wani tsari to domin ya koya wa mutane darasi ne cewa duk lokacin da ya ga dama yana iya canza abin da ya ga dama amma dai tsari za a ga tsari na Allah ta'ala tsari na musulunci shine kyakkyawan tsari ba domin haka ba da yanzu yadda aka zo ana karatu da duk mu sai ya kasance da ni da mai jan baki da mai fassara Qur'ani muna zaune a ƙasa ko kuma duk kuna kan kujeru kana ganin karatun zai tafi ko kuna kan kujeru mu muna zaune a ƙasa ai mu ya kamata mu hau kan kujeru kai inda hali ma da akwai tsari zai yi akan tebur din ne ya kamata mu hau muna muku tafsiri wanda ko mutum ya zo kusa da mu ma ko kafa mu ba zai iya shafawa ba saboda muna cikin sama amma kaga tsari shine yadda aka zo aka zauna wannan yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan kuma wani bai takura wani ba in ma wani yana laccen wani da kafanta ta bayansa to ba daidai ba ne saboda haka laluma kusa da kai ka ji kuma kuma mai laccinka ai ba tsari ba ne ko tunda in ka ji ka taɓa wani ma da kafanka za ka ce masa don Allah ya yi haƙuri in ya waiwaya za ka ce ya yi haƙuri kaga tsarin musulunci kenan kowane abu yana tafiya daki-daki yasa muke cewa ko da wajen fita ne ko shigowa bai kamata a rinka fita cikin ribibi da hayaniya ba kamar dabbobi wajen shiga da wajen fita musamman an tashi wato a rinka yin gudu ba bisa ka'ida ba mutum ya saba ya bi hanyar da ba tasa ba aka ce duk wannan ba daidai ba ne don yana iya kofin din kowane irin abu bai kamata a ce ka tashi daga nan na tsatsin waje sannan kuma ka je ka yi shirme a gaba ba to kaga wannan na kawo maka misali ne na tsarin musulunci kuma yanzu da muka zo muna karatu idan Allah ranma yana karatu shiru ake yi sai waɗanda suke bi domin wani shi ba ya iya yin shiru ya saurara sai dai ya rinka bin Allah ranma ko da yake wani ya ce wai me yasa masu bin nan suke bi to su zo su ture Allah ranman mana su su yi karatu kowa da irin tsarinsa wani zai saurara ne wani shi kuma yana bin ya fi ganewa saboda haka ba hana ba idan Allah ranma yana karatu ai ba a surutu ana sauraronsa ne sannan idan mai tafsiri yana yi ba a surutu nan ma ana sauraronsa ne kowa ya mai da hankalinsa yana sauraro ko kuma kaga akwai mutumin da yake sauraro yana dan na waya ko kuma mutumin da yake sauraro yana jan tarbi ai in kana sauraro kana jan tarbi ka raba hankalinka gida biyu kwarai da gaske ba yadda za a yi ka fahimci daya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko ka ja tarbinka ko kuma ka saurari karatu wannan shine tsari amma Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba abinda ya faɗa cikin suratul azab kenan ko annabi ba sa masa zuciya guda biyu ba balle wani dan buntuntuna a Najeriya warai da gaske saboda haka babu yadda za a yi zo ana tafsiri a ce kana daddan na waya kuma kana jin tafsirin da ake yi a hankalinka dai yana kan wayanka in kuwa hankalinka yana wajen karatu to ka ajiye wayanka sai an tashi wannan shine tsari kamar yadda yake ba zai yiwu a zo ana tafsiri ya kasance kai kuma kana surutu ba duk lokacin da ake faɗin wata magana to kai ba za ka fahimci menene ake ciki ba saboda haka in kuna taƙi ba za ku san menene yake ciki ba. Kowane abu yana tafiya bisa tsari. Ka dubi gida za ka ga iyaye da ƴaƴa suna zaune suna zama bisa tsari. Idan ba su tsara ba to zaman dabbobi suke yi. Idan kuwa ana zaman dabbobi to ɗa ma zai hau kan uwarsa. Zaman dabbobi kenan. Shi yasa aka ce duk wanda ya balaga to ba zai shiga wajen mata ba tare da yayi sallama ya nemi izini ba. Duk da kasancewa al'adunmu na nan wato koyaushe kana iya shiga ɗakin mahaifiyarka ko kuma matar yayanka ko wane ne, amma musulunci bai yadda da wannan ba, an kauce wa tsari. Akwai tsari na musulunci. To shi yasa a nan aka ce ash-shamsu wal qamaru bi husban, lalle da rana da wata suna tafiya bisa lissafi. Ayyajriyani muta'aqibaini, suna tafiya suna karɓaɓɓeniya a tsakaninsu. Bi hisabin muqannani, wato da tsari wanda yake mai kyau. La yaktalifu wala yasrif, baya jirkita. Idan kuwa an samu jirkita to za a samu shafe wanda ɗaya daga ciki. Sai dai da rana da wata, wanne fi tsananin haske? Rana. Shi yasa idan rana ta bayyana a lokacin wata, ai ba za a ga watan ba. Amma idan wata ya bayyana a lokacin rana to sai ka gan shi ya ɗan canza, yakan ɗan rage hasken ranar. Shi yasa ake sallah na ainihin kusufil qamar ko kuma kusufi sham, shafewar rana ko kuma shafewar wata. Wanda a zamanin annabi an yi haka, manzo Allah shi ya karantar da al'umma ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati. Lalle da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah, ba sa shafewa wajen haskensu saboda mutuwan wani ko haihuwan wani. Domin saboda ran da aka shafe hasken rana, a ranar ne ɗan manzon Allah wato Ibrahim ya bar duniya. Yasa mutane suka yi ta yayatawa cewa saboda ɗan manzon Allah ya rasu ya bar duniya, shi yasa ma rana ta shafe haskenta. Shine annabi da ya yi sallah ya jagorance su sallah, shine yake faɗa musu wannan. Ya ce idan kun ga haka to ku yi sallah, ku yi istighfari, ku yi ta addu'a, ku nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala har Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku. To kaga tsari kenan. Saboda haka wani lokaci ana ɗan samun canji, amma domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada mana tsananin ikonsa shi yasa ake samun canji. Sannan kuma lakshamsu yan bagi laha, kamar yadda ya faɗa cikin surati Yasin, lakshamsu yan bagi laha an tudrika al-qamara, lallai rana bai dace ta riski wata ba, kamar yadda yake wata bai dace riski rana ba, kowanne yana tafiya bisa falakinta. Walallai lu sabiqun nahar, sannan dare kuma ba zai riga rana zuwa ba, sannan rana ko wuni ba zai riga dare zuwa ba. Wa kullum fi falakin yasbahun, kowanne yana cikin falakinsa yana iyo, bima'ana yana aikinsa abinda Allah ta'ala ya kayyade masa. Wa kala ta'ala a cikin suratul an'am, Allah madaukaki yace faliqul isbahi, Allah ta'ala ki yake tsage asubahi. Faliqul isbahi, Allah ki yake tsage asubahi. Shine idan dare yayi sai asuba yayi, idan Allah ya keto asuba sannan sai hantsi ya zo lokacin rana ta fara fitowa, sannan kuma daga nan sai a je tsakiyar rana ta yi tsananin zafi kenan, sannan ta goce daga tsakiyar sama a yi sallan azahar da la'asar, sannan ta je za ta faɗi safara'u karkadar. Walamma taf'ali ka annaha fil ufqi ainul ahwali, saboda haka in ta je jiho za ta faɗi ɗin nan, daga nan kuma sai ta faɗi an je almuru kenan, an je magariba. Wa kullum fi falakin yasbahu, shine faliqul isbahi, Allah shi ne mai keta ainihin asuba, kuma Allah shi yake keta hantsi, kuma Allah shi yake keta wato tsananin rana a tsakiyar sama alhajira, sannan kuma Allah shi yake keta yammaci kamar yadda Allah ta'ala shi yake keto dare gabaɗaya. Wa ja'ala al-layla sakana, Allah ya sanya dare lokacin natsuwa. Shi yasa idan kun duba za ku ga mafiya yawan ayyuka da rana ke yi ba da daddare ba. Waɗanda ayyukansu suke yi da daddare ba su da yawa, amma mafiya yawa a rayuwa 75% na ayyuka da rana ke yi. Ka dubi ayyukan gwamnati da harkokin kasuwanci, ko da yaƙe-yaƙe ne ma ai da rana ke, ba a yin yaƙi da daddare. To amma abin da ya shafi gadi, wani lokaci za ka ga ko gidan ruwa ne da daddare suke aiki domin washe gari su samar wa mutane ruwan da za su sha, akwai gidan biredi su ma da daddare suke yi kamar masu gurasa a kasashen Larabawa da kasashen Turawa ko kuma irin Asian country wanda za ka ga su ma da daddare suke aiki saboda da sassafe mutane su samu kobo shi ne irin biredi wanda yake sabon fitowa domin ya fi daɗi. To idan ka ɗibi waɗannan masu aiki cikin dare da masu ɗamara kamar yan banga, kamar yan sa-kai, kamar yan kwamiti, kamar yan sanda, idan na gwamnati ne za ka ga kuma ai akwai masu aiki da daddare, to ai ba su da yawa, percentage ɗin da suke aiki da rana sun fi yawa saboda Allah ta'ala ya sanya dare a lokacin na natsuwa ne. Idan mutum ya natsuwa shi gari kuma sai ya tashi yana da ƙarfi fresh wanda zai ci gaba da ayyukansa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa. Shi yasa ya ce wa shamsa wal qamara husbana, ainihin da rana da wata kuma ya sanya su bisa lissafi, shi ne kamar yadda ya faɗa a nan wa shamsu wal qamaru bi husban, can wa shamsa wal qamara sai ya ce me husbana, bi ma'ana ya sanya wa ja'ala al-layla sakanan wa ja'ala ash-shamsa husbana kama ja'ala al-qamara husbana dhalika taqdiru al-aziz al-alim, wannan kaddarawa ne na babwayi wanda yake mai ilimi shine Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan suna daga cikin ne'imomin Allah guda biyu, idan aka janye guda daya akai ta tafiya mana da rana akwai matsala. Kamar yadda wata aya ta fada, idan Allah ya sanya rana ya zama sarmadan, to waye zai kawo muku dare, ya za ku yi? Idan Allah ya kawo dare sarmadan, to ya za ku yi? Saboda haka in wata ne kawai yake zuwa babu rana, ya za a yi? Wani ba zai girma ba, haka ya rinka samun duwa kenan da yawa a rinka samun su domin wannan hasken rana yana daga cikin abin da yake sa ɗan adam ya daɗa sarewa. Sannan ga waɗansu abubuwa kamar tsirrai da yawa su ma suna amfana da rana, akwai abin da yake amfani da hasken rana wajen ingancinsa ko ƙarfinsa. To idan an ce rana ce babu dare akwai matsala, idan an ce dare ne babu rana akwai matsala. Saboda haka duk waɗannan manya-manyan ayoyin Allah ne ya kamata mu lura da su, a dalilin su mu bauta wa Allah ki kadai ba tare da mun yi shirka da shi ba. Sai Allah ya ce wa najmu wa shajaru yasjudani, wa najmu da ainihin tauraro, wa shajaru da ainihin bishiya yasjudani, dukansu suna yin sujada wa Allah. Yana iya yiwuwa wani ya ce tauraro a sararin samaniya yaya yake sujada wa Allah, ni ban taba gani ba, to ba dole sai ka gani ba. Tunda yanzu ko da kana da kaji a gidanka, idan suna sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala kana gani ne? Tasbihin da suke yi wa Allah kana ji ne? Me yiwuwa akwai ƙwari a ɗakinka yadda suke tasbihi wa Allah kana ji ne? Ai ina ji in ka ji tasbihin ƙwarin da suke a ɗakinka ba za ka kwana ba a ranar. Don tsorata za ka yi, musamman ma an baka da gaskiya. Amma in kana da gaskiya kai kana gani tsakaninka da Allah ba wata matsala, to wannan ma yi godiya, za ka yi faɗuwa, za ka yi ka yi sujada da Allah tabaraka wa ta'ala ya ji yadda ka yi tasbihai na ainihin ƙwarin da suke ɗakinka ko kuma dabbobin da suke gidanka. Godiya za ka yi wa Allah, duk ni'ima ce. Amma in baka da gaskiya to za ka kasa bacci, don za ka ce fa mamaki wani ƙwaro fa za a iya aiko shi ya zo ya tafe ka ya gama da kai. To in ka yi tunanin wannan wala Allah ka tuba daga laifin da kake aikatawa. To wannan fasara kenan, wannan jama'a wa shajaru yasjudani, sannan bishiyoyi su ma suna sujada ga Allah. Wannan an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da wani ya zo wajen annabi ya ce yana son ya gwada masa alaman da zai yi imani da shi, manzo Allah ya ce ka je ka kira wancan bishiya. Ya je ya kira ta, ta cicciko da tushenta ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma ta yi magana ta yi kalmar shahada. Ya ce ta koma inda ta fito, ta koma ta sake komawa kamar yadda da take, kamar ba ta taba ta ba. To me ya rage ga wannan mutumin da ya ga aya? Shi ma kawai sai ya kalmar shahada, sai ya kalmar shahada. Saboda haka bishiyoyi suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ana ba mu labari, ko da yake ba wai da bane a cikin walansu littafai haka ne, an ce idan Allah ya gwada maka daren Lailatul Qadri idan ka tashi za ga komai yayi sujada in komai yayi sujada har da ɗakin ka kenan yayi sujada to sai ina kai za ka yi sujada idan ɗakin ka yayi sujada musamman ma ko masu gidan sama din nan sai yayi sujada to sai ina kai za ka yi sujada in ɗakin ka yayi sujada sai dai a mafarki kana iya ganin haka amma wannan daman ban ce bai inganta ba an ce zaka in ka fito za ga duk bishiyoyi sun yi sujada komi ya yi sujada to in gidan ya yi sujada ta wace kofa za ka fito da rarrafe kenan za ka fito to idan ka ga wannan alama suka ce daren Lailatul Qadr kenan to amma barin tambayi masu shekaru 60 ko 70 ko wannan akwai wanda ya taba gani eh mallam abati ina gani mallam abati bai kai 70 ba Alhaji Lalladi. Malai ino gokaru. Ai ban yi tsammanin za a ce ga wani wanda ya taba gani ba domin saboda in ka ce ka gani akwai waɗansu tambayoyi lafiyayyu da za mu yi maka. To amma dai bishiyoyin suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai sai ka gani ba. To mun fassara wannajmu wa shajaru yasjudani muka ce da tauraro da yake sararin samaniya da bishiyan da take kan ƙasa suna yin sujada wa Allah to amma wajen waɗansu malamai fassaran ba haka take ba wannajmu suka ce yabanya shine annajmu yabanya bishiyoyin da suke yabanya kaman waɗanne kaman garahunu kaman kankana kaman irin su guna kaman su gyaɗa kaman wake kaman su dankali waɗanda suke mamaye ƙasa kaman gadagi akwai gadagin da yake bazuwa yana da tsayuwa daban-daban wanda za a kwasa yes kaman tsamiyan biri an san tsamiyan biri ko ai alaran ma kullun da kai nake buga misali ka san tsamiyan biri kuwa wannan ya tashi a cikin bauchi bai san tsamiyan biri ba waye zai taimake shi ga Buhari sautu sunna ka san tsamiyan biri ka san tsamiyan biri a doya ana samu ne lokacin da muke yara mukan je jeji in muna son mu samu abu mai dan tsani-tsani yana nan yana bazuwa a ƙasa yana fitar da wani abu mai kama da gashi-gashi saboda haka sai mu rinka tsinka in ka tsinka in ka tsotse shi za ka ji da ruwa a ciki har tsami-tsami yake da shi wannan shi ake kiransa tsamiyan biri to idan waɗannan su ake kiransu annajmu duk abin da yake baya da reshe shimfiɗuwa yake yi a bayan ƙasa wannan shi ake kira annajmu to shi ma yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa shajaru shine wanda yake da reshe ko kuma wanda yake da gangan jiki yana da kara wanda zai iya miƙewa saboda haka wa shajaru kaga za ka iya ɗaukan kamar misalin a ce ainihin bishiya wanda aka sani bishiyan ne ko bishiyan gwaiba ko bishiyan mangoro ko bishiyan tsorawa ko bishiyan ganji ko bishiyan kuka ko bishiyan kanya ko ɗinya da sauran ire-irensu saboda haka ko bishiyan gauɗe shi ma yana iya shiga cikin wannan ko bishiyan kargo shi ma yana iya shiga ko bishiyan tafasa ko bishiyan barkono ko kuma a ce bishiyan timatir wanda yake akwai wanda yake taki akwai mai bazuwa da bambanci waɗannan ana iya kiransu bishiyoyi saboda haka duk abin da zai miƙe ya girma a sama shine ashjaru duk abin da zai baje a ƙasa ya yi ta fitar da 'ya'yansa wannan shi ake kira annajmu to da annajmu irin wannan bishiya da ashjaru manya-manyan bishiyoyi yasjudani suna sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختلف المفسرون ما لم تفسيري سنجي ساباني في معنى قوله وجمعنا فإن الله تعالى والنجم ba da ijma'ihim, bayan sun yi ijma'i sun yi ittifaki, anna shajara ma qama ala safir, wato bishiya shine wanda take da reke ko kuma take da sa, za mu ce kafa kenan ko me ko gangan jiki. Faƙala ba da man najimu man basata ala wajhil ardh, walantu malamai suka ce wanda ya kimfido a bayan ƙasa ƙananan bishiyoyi masu yabanya sune annajam yani minan naba. Wa qad ikhtara ibn jarir as-sabri rahimahullahu ta'ala, wannan tafsiri kine babban malamin tafsirin nan a duniya wanda ya rubuta tafsiri na farko mai mujalladi 30, ibn jarir as-sabri wannan fasara ya dauka, kaga kenan ba tauraruwan sama ba kenan, ana nufin yabanyan da yake kimfida a bayan kasa. وقيل النجم الذي في السماء ولنسكم سكتي النجم تورارا ديك سماء وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. ابن كثير كما يتي ونن يفي بتو وفيلي دمكين يفي بينا أتي تورارا سماء أم قتن تاكيد مي دا أينهم بشي انكسا أعلم بلاغا أنسى مقابلة كنم أنسى مقابلة هم كمبليت مقابلة domin wannan yana sararin samaniya ne, wannan kuma yana doron kasa ne, ko da yake an ce mai bazuwa an ce da kuma wanda yake miƙewa ya yi reke, wannan ma akwai muƙabala tsakanin bazuwa da wanda yake reke yake miƙewa. Saboda haka kaga ai ba za ka haɗa timatir ɗin da aka shuka ko kankanan da aka shuka da kuma bishiyar masara ba ko bishiyar dabino waɗanda suke miƙewa. والله أعلم. لقوله تعالى ولك ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى يتقفل الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يتباك جنيني للي أبنك يتكن سميرك سيسنا سجد أقع الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النار يتهر إلى يوم رانا تنا سجد أقع الله wata ma tana sujada ga Allah, taurari ma suna sujada ga Allah, duwatsu ma suna sujada ga Allah, bishiyoyi ma suna sujada ga Allah, dabbobi ma waɗanda ba su magana suna sujada ga Allah, wa katsirun minan nar, da kuma yawa daga cikin mafiya yawa daga cikin mutane, wato waɗanda suke salloli na farillai da salloli na filfili. Wannan an ba mu labari abubuwa guda 7 ko 8 da suke yin sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da yake wannan ya kasance wato zikrul kasiba dal amne, tunda yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, duk abin da ke cikin sammai da kasai, to kaga komai da komai ya shiga ciki, komai da komai ya shiga ciki. Saboda haka ibnu kasir yana da jaddada mana cewa wan najmu tauraro na sama yana sujada ga Allah, wa shajaru bishiyoyin da suke doron kasa suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda rana take yin sujada wata ma yake yin sujada ga Allah. Wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa duk rana idan za ta fito sai ta je ta yi sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala, sai Ubangiji ya ce mata ta fito inda ta saba. Amma in duniya ta kure tana yin sujada, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta fito ta inda ta fada. To ranaki ne kowa zai rikice, yawa randa duk ka tashi kaga rana ta fito ta yamma, to maza kulalen ka da suke a kawun ka je ka kashe dan Najeriya, abin da zaka fada masa kenan. Tunda wannan rana ko istighfari kai ba zai amfani ba, ba zai yi amfani ba. Shi yasa ake son in zaka kwanta ka yi istighfari. An ce Abu Huraira yana yin tasbihi sau 1000 ƙwarai da gaske, idan zai kwanta sai ta subhanallah subhanallah sai ya yi 1000. Wannan ƙari ne bisa wanda annabi ya karantar da kai, abinda annabi ya ce ka yi subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 34, sai ka kwanta bayan waɗansu addu'o'i. In ayoyin Qur'ani za ka karanta akwai kul huwa da falaki da nasi, ka karanta su sau 3 a cikin tafin hannunka kana kyafawa dukan jikinka, ko ka cika da ayatul kursi. Saboda in ka karanta ayatul kursi Allah ta'ala ya kaddara ka mutu cikin wannan dare, to Allah zai gafarta maka. Shi yasa in ka tashi da safe ma akwai azkar da ake so ka yi. Kaga kenan koyaushe mutuwa ta zo ta same ka insha Allah ta'ala, to zaka tafi lahira dama dama kuma zaka samu sauki, tunda ba san lokacin da mutuwa za ta zo ta dauki mutum ba. Ita mutuwa lalume take, ra'itul manaya khatta ashwa man tusif tumit wa man tuqti yu'ammar fa yukrami, lalume take. Idan kwanan mutum ya kare shi kenan kawai sai ta dauke shi. Kana da shekaru ko baka da shekaru, ka shirya ko baka shirya ba, saboda haka kar mutum ya kuskura ya je ranan da za a ce ga rana ta fito ta yamma, akwai matsala. Domin idan ta fito za ta fito ta kofan tuba ne, kuma tana fitowa za a rufe kofa, lokacin mutane ba za su ankara ba, sai dai kawai su ganta ta fito ta yamma. To tunda duniya ta fara haka, rana ta fito ta yamma, to ranan da taurari da menene duk rikicewa za su yi. Shine idza shamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza hazwa karfe. Don haka lalle rana tana sujada ga Ubangijinta, amma yaya take sujada? Wallahu alamu. Kamar yadda wata ma ke sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah yake wa sama'a
was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan.
To a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata mana, da annajmu da ash-shajaru, ba su da amfani ga dan adam? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Wannan jin daɗi gare ku ne da dabbobinku. Kana jin idan babu ciyayi a duniya da waɗannan ganyayyaki da bishiyoyi a duniya za mu iya rayuwa? Ba za a iya rayuwa ba. Suna daga cikin ne'imomin Allah. In Allah ya ga dama zai kwashe abinsa, to me yasa ba za ka bauta wa Allah shi kadai ba? Me yasa kake shirka? Me yasa kake ɓaci? Me yasa kake sihiri? Me yasa kake saƙon Allah? Me yasa ba za ka yi biyayya wa Allah ba? Me yasa ba za ka bi sunnonin manzon Allah ba? Alhali ga ni'imomin Allah ta ko'ina, idan ma ba ka iya taki rarrafe kake yi, to Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan najmu wa shajaru ya fuda ne, da waɗannan yabanyan da suke shimfile a ƙasa za ka iya rayuwa. To ka gode ma Ubangijin da ya yi wannan, kuma ka bauta masa ke kadai ba tare da kafirci ba. Sannan dalin daɗawa was-samaa, Allah ta'ala ya ce sai sama. Wannan sararin samaniyan da muke gani ya zo da nasaba ne saboda damirin da aka ambata a gaba, damirin zai dawo baya ne ya yi aiki. Shi yasa aka yi fataha wa ainihin was-samaa, bi ma'ana sama, rafa'aha, rafa'a ar-rahmanu as-samaa, Allah mai rahama ya ɗaukaki sama, ya ɗaga sama. Wa wada'a al-mizan, kuma Allah ya sanya sikeli. Sikelin nan akwai sikeli a sama, akwai sikeli a ƙasa. Allah bai halitta sama haka kawai ba, ayoyi da dama sun tabbatar da haka. Saboda haka kasancewan sararin samaniya a sama mu wannan ma ni'ima ce. Domin idan ba domin haka ba, kaga ruwa ba za a yi mana ruwa mu samu natsuwa ba, ba za mu samu iska mai kyau ba. Sannan kuma daɗin daɗawa ba za mu samu haske ba, rana ina za ta zauna? Sannan wata ina zai zauna? Kun ga akwai matsala. Zan da duk aka ce babu wannan sama din, akwai matsala. Amma sai Allah ya ɗaga mana sama a saman mu, wanda za a yi ta sheƙar ruwa. Idan aka samu mutane miliyan, da za a yi shekara goma ana sheƙar ruwa, ba mamaki waɗanda za su mutu a cikinsu ba su kai ɗari ba a cikin miliyan. Saboda haka nawa ne yake tada miliyan? Dubu nawa ne yake tada miliyan? Kaga dubban da yawa. Dubu nawa ne yake tada miliyan? Saboda Allah ta'ala ya yi alƙawarin ba zai halakar da wannan al'umma da ainihin ruwan sama ba, wanda za su mutu 'yan kaɗan ne. Sai dai a rasa dukiyoyi, kuma idan a rasa za a sake nema. In an nema za a samu dukiyoyi, saboda dukiya in ta tafi za a iya dawo da ita. Kamar karatu ne, in ka manta za ka iya maintainer ka sake dawo da karatun, amma idan rai ya tafi za a iya dawo da rai ɗin? La haihata haihata, abinda ba zai taɓa yiwuwa ba ne. Saboda haka was-samaa'a rafa'aha, Allah ya ɗaga sama saboda ni'imomi. Wa wada'a al-mizan, kuma Allah ya sanya mizani na sikeli. Shi karan kansa Allah mai adalci ne, kowane abu yana auna shi. yasa yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. In kai mai kyau zaka gani, in kai mummuna zaka gani. Ai wannan mizani ne, yani aladal, ana nufin adalci. Saboda haka zalunci haramun ne, kuma Allah baya zalunci. Wajibi ne duk wanda yake jagorancin mutane yayi adalci. Idan yayi zalunci, Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar shi ba. Wani lokacin ana faɗin adalci, mutane sai su rinka duba shugabanni da sarakuna. Sun yan siyasa ne ko ma'aikatan gwamnati su ake dubawa. To kai da kake da gida fa, da matanka guda ɗaya da ƴaƴa guda biyu, ba a ɗora maka adalci ba? Kai da kake da mata biyu alaramma, ba a ɗora maka adalci ba? Da ƴar wannan gari da ƴar wannan gari, ai dole ne kai adalci a tsakaninsu. Ba da kai nake yi ba fa. Don na ga kamar kana neman zarguwa. Alaramma yana neman zarguwa. Ba da ki nake yi ba. Da kowa ne, tun mai mata guda biyu. Tunda duk wanda yake da mata guda biyu bai yi adalci a tsakaninsu ba, famala ila ihdahunna, ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, to lalle ranar takin alkiyama zai take wa shiqquhu ma'il, rabin jikinsa ya kanye saboda zaluncin da ya yi. To shi yasa aka ce mai mata guda biyu da mai mata uku da mai mata hudu, ai dole ne ya adalci tsakaninsu daidai gwargwado. Amma ta wajen soyayya, wannan yana cikin zuciya. Walan tastati wa an ta'dilu bayna an-nisa'i wa la harastum fala tamilu kull al-mayl fatadharuha kal mu'allaqa. Wajen kauna, ko ƴaƴanka ne zaka samu akwai wanda kafi so. Amma duk da haka manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku. Ba yadda za a yi ka biya ma wani, misali ka biya masa makaranta mai tsada, sannan kuma ɗan ɗayan kishiyan ka ce a sa shi a makaranta lagalaga, ai wannan zalunci ne. Ko shi ka saya masa mota, ka yi masa gida, wancan kuma babu ruwanka, zalunci ne a fili. Ko ka ɗauki kyauta mai kauri ka bayar, amma an samu mai kokari wanda ya na ɗaya, to wannan kana iya bashi 10,000, wanda ya na biyu kana iya bashi 5,000, wanda ya na uku kana iya bashi 2,000, wanda ya na 10,000 shi kuma ka daka shi. Ai kaga kai haka ne, domin saboda me? Saboda su ɗauki darasi. Saboda haka adalcin nan ya shafi kowa da kowa. Duk wanda yake da wani abu a lankaye a ƙarƙashinsa, ko dabba ce, dole ya mata adalci. Saboda akwai matan da take da kule ta ɗaure ta, bata batta ta ci abinci ba, bata bata abinci ba, manzo Allah ya ce wannan matan ya rubuta ce, saboda ta zalunce ta. Kaga mutane masu ɗaure tumakai da awakai ɗin nan suke sake su, suna kiwo, suna cin dukiyoyin mutane, zalunci ne. Kuma Allah ba zai bar su ba, kwarai da gaske. Idan kana da tattabara, to ka rinka ba su abinci. Idan ba ka ba su abinci, suka je wani waje suka ci abinci, sun ci abincin zalunci. Sannan idan kana kiwonsu, ka ba su abinci abin da aka ce. Idan ka sa musu suga a cikin ruwansu, suka je waɗansu tattabaran, kaga wannan ma zalunci ne. Kaji wani mai kiwon tattabara ma har yana da wayo, da zai zuba suga ya jawo, ka ji tsaban zalunci. To musulunci bai yarda da wannan ba. Akwai waɗansu ƙananan abubuwan da muke rainawa, zalunci ne. Ya kamata mu kiyaye. Saboda haka in ana maganan adalci da zalunci, ka bar duban sama. Kai ma ya kamata ka dubi kanka. Shine yake kamar yadda Allah yake, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu, wa anzalna mahum alkitaba wal mizana, sannan mun saukar musu da littafi. Kusan kowane manzo ya zo da littafin da zai zamo gaji, abin jagoranci gare ki, wal mizana, sannan da sikeli. Irin wannan sikelin da ake mannawa judiciary, ai suna gwada cewa wato komai za a daidaita ne ko? To amma za a daidaita din ne, amma abin da ake magana shi ne wanda yake da gaskiya ba shi gaskiya, wanda ba shi da gaskiya kawai ya talifi. Kana alkali ko kana lauya, duk wanda ba shi da gaskiya kuma ka gane, ka ba shi rashin gaskiya, wannan ma zalunci ne. A tafsirin suratul nisa'i mun yi bayani, tunda akwai ayoyin da suka shafi lauyoyi. duk wanda baya da gaskiya ka goyi bayan sa an yi zalunci. In ka gane naka baya da gaskiya, to matakin da za a warware wannan shine a bi hanyar sulhu, wa sulhu khair. Kaga sai a sulhunta da hikima da dabara, tunda mai yiwuwa ba a son ya ji kunya ko kuma ba a son al'amarin ya fito fili, to sai a zaga da dabara wanda aka zalunce shi ko mai gaskiya a ta baki hakuri ana danne shi domin a sasanta. Amma duk abin da ya fito fili da rashin gaskiya, wallahi ko kai ne shugaban alkalai, ko kai ne shugaban lauyoyi, idan wanda ba ya da gaskiya ka baki gaskiya ka goyi bayansa zalunci ne, kuma Allah ba zai bar ku ba. A duniya ne za ku yi walwala, in ba ku yi sa'a ba ma duniyan ba za ku kare lafiya ba, saboda zaluncin da aka yi. Ka tsoraki zaluncin wanda ba ya da gata sai Allah, wanda zai ce ya Allah na kai kara zuwa gare ka, ko Allah ya isa, Allah da kansa ya kance bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin, ina rantsuwa da girmata da buwayata, wallahi Allah ne fai ke rantsuwa, la ansurannaka wallahi lallai sai na tambaye, sai na taimake ka kai da aka zalunce ka ko da bayan kowane lokaci ne. Saboda haka ko a duniya ko a lahira Allah zai rama masa. To kaga dole ka yi taka zanzan, a yi kokari a kiyaye wannan. Wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, domin mutane su tsaya da adalci. Wa hakaza qala ha huna, shi yasa anan ya ce Allah taqaw fil mizan,
Allah taqaw fil mizan.
Kaga karantawa da ainihin local yarenmu ya fi daɗi, saboda haka muka saba. In ka karanta da ainihin larabci yadda yake, sai ka ji kamar yana kokarin ya rike maka harshenka. Don Allah koko, Allah koko gau. Amma kaga mu idan a yarenmu ne fasara ma ta fitowa Allah faɗa gau ta ɗa. In ka samu wani garbi mai ganganci kuma sai ce Allah ta ɗa gau. Wani lokaci na kan saurari karatun abin nan Gardawa, a cikin su za ka gane mutumin da ya lakanci Kur'ani yana faɗin wasali daidai, a cikin su kuma akwai wanda yake shi gardantakan ta sa shi yana yin kuskure, tunda ka ga faɗo a ɗaure yake, amma sai dai kuma akwai ƙalƙala. To akwai ƙalƙala ɗin ba yadda za a yi wasalin fataha ya fito. Allah faɗ gau, ba ka yi ƙalƙala ba kenan. Allah faɗ, kaga za ka ji wani kamar ya ɗan faɗa haka, sai ka ce rau fil mizani. To za ka ji wanda ainihin gardin da ya san Kur'ani yana Allah ta da ke ta, sai ya ɗaure maka, saboda shi mai lakanci ƙalƙala ba. To ire-iren su suna ba da wasali daidai, amma waɗanda yake su kawai akwai gangaci a ciki shi ne Allah ta ɗa, kaga ta ɗa, ai ba ɗa ba ne, ba ɗa ba ne. Allah faɗu sai ka ɗaure shi, faɗu gau il mizan, Allah ta'ala ya ce kar ku ƙetare iyaka cikin mizani. Wannan kamar ana magana da 'yan kasuwa ne da masu auna filaye. Ko kai in ka zo za ka yi gini kar ka wuce filinka, me yasa mutane suke wuce filayensu? Me yasa? Zalunci. Allah ta da zau fil mizan, in an ce ga mizani ga sikeli, in an ce ga sukwaya, ga ainihin yadda abu yake tawabi shi, saboda ƙetarewa zalunci ne. Mabiya yawa an fi fassarawa da masu au, shikenan wanda zai auna ko wanda zai aunar sai a ce wajibi ne kiyaye, da wanda zai auna maka yaji, tunda kun san awun iri-iri ne, akwai wanda ake yi da tef, akwai wanda ake yi da mudun awu ko kuma sikeli. To alhali kai da ka sayi fili 40x40 kuma ka zo gini ka gina 50x50, wa ya kara maka? In ka shiga hanyar mutane ka yi zalunci, in ka shiga gonan wani filin wani ka yi zalunci, me yasa ba za a kiyaye ba? saboda haka yana da kyau masu gini da masu filaye da masu gini da injiniyoyi na gini wallahi su ji tsoron Allah da kuma ma'aikatan lan su ma su ji tsoron Allah inda aka kebance aka ce hanya ce wa mutane a zo a sake yankawa a sa mutane su mayar wajen ya zamo gidajen su zalunci ne saboda an yi dagawa an ketare iyaka akan mizani Allah faraga fil mizan kar ku ketare iyaka akan mizani ay khalaqa samawati wal ardi bil haqqi wal adl Allah ya halitta samai da kasai da abin da ke cikin su da gaskiya da adalci litakuna lakiya kulluha bil haqqi wal adl kowani abu ana son adalci yasa masu hawa aka ce wailun lil mutaffifin alladhina idza qalu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazaluhum ala yadhunnu ulaika annahum maqsuuna li yawmin 'adheem yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kaga wadannan fito balo balo aka ce wadannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suka sauka a binnin Madina a lokacin da manzon Allah ya je binnin Madina saboda me saboda a lokacin akwai harkokin kasuwanci iri daban-daban yadi ne za a zo a gwada maka ko wani yadi daga kwatano ne ko daga ina ne su yadda suke gwadawa daban amma in ya shigo nan sai a mayar da shi a yanke shi yanzu ko kayayyaki ne da suke zuwa wani lokaci yana zuwa za ka ga key holder da menene ku yi ta cirewa ku bar wa mutane mana sai ku yi ta cirewa kuma kuna kawo wa Allah rahmomi sadaka wani lokaci ya kan kawo mun biro sadaka sai ya ga me sai da yaji da menene ya kawo mun biro sadaka Allah ya sa dai ba na wani kuka cire ba abinda ya sa ake barin waɗannan don ya jawo hankalin mutane su ringa saya ko ana kiransa wato encouraging ne a cikin advertising ɗin abubuwa to yana da kyau abin da aka samu sai a bar wa mutane mutane za su ringa sha'awa ko mutum baya so zai zo ya saya to a kasuwanci kuma haka ya halatta shi yasa aka ce ba a son kariya ka zuga abu ya wuce iyakansa amma idan mai kunun tsumi ka kawo kunu tana kunun nan da zaki duk wanda ya sha ba zai yi bacci ba duk wanda ya sha ba zai ji lalaci ba duk wanda ya sha zai kaza to in haka ne shikenan kaga ko baka da niyya zaka ce kai tunda an ce ba za ka yi bacci ba ba za ka yi kaza ba sai ka dawo irin wannan talle ya halatta amma ban da ƙarya ƙarya shine abin da musulunci bai yarda da shi ba abu fake ne ka ce wa mutane original din ko da ko kai rubutu a cikin zalunci ne Allah ya kyauta to wa qimul wazna ga umanni har ila yau bayan hani Allah ta da zau fil mizan to wa qimul wazna da kuma Allah ya
qimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan
Allah ta'ala yace wa qimul wazna bil qist don haka ku tsayar da ma'auni da adalci wa la tukhsirul mizan kar ku tawaye wa mutane ma'aunan su in dai haƙƙin mutum ne ka ɗauka ka baki in ka ci haƙƙinsa kuma ka yi zalunci ay la tafkasu alwazna bal zinu bil haqqi wal qist kama qala ta'ala wazinu bil qistatil mustaqim wannan mun riga mun yi bayani cikin wailul lil mutaffifina ta riga ta hada komai saboda haka duk mai haƙƙi ka baki haƙƙinsa amma idan ya zo ya ce a'a ka rage shi da kansa yace a rage to haƙƙinsa ne kana iya ragewa amma ba haka ba ka baki haƙƙinsa والارض وضعها
والارض وضعها للانام
نعم
فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام
نعم
والحب ذو العصف والريحان
sai Allah ta'ala yake wal arda kasa kuma da muke kanta wannan ke ake kira muqabala an ambaci sama yanzu kuma an dawo kasa والارض قسى وداها للانام الله يا اجيته ne domin halitu yanzu halitu nawa ne suke bayan kasa ba wai ina nufin yawan adadin mutane ba akwai mutane a bayan kasa akwai dabbobi a bayan kasa akwai motoci a bayan kasa akwai duwatsu a bayan kasa akwai bishiyoyi a bayan kasa akwai ruwaye a bayan kasa akwai jiragen kasa a bayan kasa akwai kasuwanni a bayan kasa akwai gonakai a bayan kasa akwai jeji jeji a bayan kasa to hadis wala haram wal arda wada'aha lil anam. Akwai aljanu a bayan kasa? Okay, to akwai aljanu a bayan kasa, akwai mala'iku a bayan kasa, akwai mala'iku a bayan kasa. Tunda yanzu ma ko da muke karatu mala'ikun Allah suna kewaye da mu, duk inda ake karatu mala'ikun Allah suna kewaye da su. Saboda haka in ka je tafiya ka tafiya hankali, karka buge wani mala'ika. Ka ga wani garin gaggawa ki bai san abin nan ba, ba mamaki mala'ikan ya rike dai ka je ka buge shi. Ai mun kya fada aljani ka in ka buge shi, indai ba mai hakuri ka hadu da shi ba, ba zai kyale ka ba. Yasa ba a son gaggawa wanda yake babu tsari a ciki. To wal arda wadaha lil ana, Allah ta'ala yace kasa mun ajiye ta ga halittu, biha faqihatun, a cikin kasa akwai ƴaƴan itace. Ƴaƴan itace guda nawa muke da su? Wai ina wani sarkin lambu? An ce akwai sarkin lambu ko? To ku tambaya mana sarkin lambu. Wai ƴaƴan itace guda nawa muke da su a bayan kasa, waɗanda ake nomawa da waɗanda Allah yake tsirar da su a jejinsa? Sannan wa naklu zatul akmam, sannan ga dabino wanda yake ma'abucin kwaffa. Al akmam jam'u kam, za ga dabino ya zo a boye yake, sannan daga baya sai ya bude. Dabinon ma iri iri ne. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yana cewa cikin dabino yace akwai magani, akwai abinci, akwai lafiya, duk a cikin dabino. Idan mutum yana samun dabino mai kyau yana ci, zai taimaka masa kwarai da gaske. Shine wa naklu zatil akma, su Larabawa dabino abinci ne, amma mu a wajenmu dabino abin kwalayi ne, ba abinci ba ne. Tunda mutum ba zai iya cin dabino guda uku a rana ya rayu ba, sannan washi gari kuma a ce ya je aikin kasa ko ya tafi gona ya wuni yana noma da dabino guda uku. Saboda mu 'yan Najeriya, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mu ɗorau ne. To a gurguje wal habzul asfi, da kwaya shi ma ma'abojin kwasfa irin nata, kamar shinkafa da alkama, kun san suna da kwawo. Wal raihan, sannan da raihan, raihan aka ce sauran karkashin abubuwa, waɗansu kuma suka ce ganyayyaki. To fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba, wai ku mutane da aljanu tsakani da Allah, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji, musamman waɗannan da muka zayyana, kuke karyata Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ganin baki yayi ba? Me yasa? Da wace ni'ima, wace ce a ciki? Babu wanda za a karyata. Yasa aljanu suke cewa su ba sa karyatawa, su kuma mutane sun yi shiru. Amma dama idan an karanta, to kai ma ko a zuciyanka zai ka ce, ya Allah babu ni'iman da muke karyatawa, ya Allah ba saƙon da nake saba maka. Amma in ka san baka saƙon Allah. Amma in kai munafiki ne kana saƙon Allah, to fara istighfari tun daga yanzu. Abin da muka bala daidai, Allah ya ba mu lada. Abin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.